بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin 11 ga watan Ramadan shekarar hijira ta 1446 daidai da 11 ga watan March 2025 na'am akwai wata mota mai lambar kuje 922 kirar Honda wadda ta tare ma wani bawan Allah hanya zai fita da mota ne ita da Allah ya taimaka ya je ya fita da ita wannan a yau a wannan rana ta talata insha Allah zamu yi darasi na uku kenan a cikin suratul baqara daga wannan masallaci na masjid area 8 Abuja inda muke tafsiri cikin watan Ramadana mai albarka insha Allah yanzu a iya tunawa a jiya mun tsaya daga fadin Allah madaukakin sarki wani aya ne ma ulaika ala hudan min rabbihim ko ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wato mun karanta har zuwa fadin Allah walladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun aya ta hudu kenan zamu tashi a fadin Allah ulaika ala hudan min rabbihim mallan karanta mana aya ita kadai kawai na Allah ya ce ulaika ala hudan min rabbihim waɗannan suna kan shiriya daga ubangijinsu wa ulaika kuma waɗannan humul muflihuna sune masu samun babbar rabo wato waɗanda aka lissafa siffofinsu din nan allazina yu'minuna bil ghaibi allazina yuqimuna sala allazina yunfiquna allazina kaza kaza da muka ji a baya an faɗi siffofinsu guda biyar to Allah ya ce ulaika ala hudan min rabbihim waɗannan suna kan tafarki na shiriya daga ubangijinsu wa ulaika humul muflihun kuma waɗannan su ne masu babbar rabo al-imamu ibnu kathirin ya ce ma'anan ulaika ala hudan ay ala nurin wa bayanin wa basiratin min Allah ta'ala wa istiqamatin wa sadadin bi tasdidihi iyyahum wa tawfiqihi lahum waɗannan suna kan gwadabe na haske da shiriya da Allah ya ɗaura su a kai da basira da dacewa da abin da yake daidai wanda Allah ne ya ɗaura su a kai ba dabarar su bane da haka aka ce ala hudan min rabbihim shiriya daga ubangijinsu alfalahu kuma shine tsira samun tsira da nasara madawwamiya a duniya da kuma lahira kamar yadda Allah ya ambace su a wani waje yake cewa qad aflahal mu'minuna daga cikin falahin da Allah zai ba su bayan ayyukan da suka yi shine zai ba su aljanna kamar yadda a can a cikin suratul mu'minun karshe yake cewa allazina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun su wane ne masu tsira sune waɗanda za su gaji aljannar firdausi kuma su dawwama a cikinta saboda haka aka ce alfalah abinda yake nufi shine salahul hali fa yakunu min ahwalid dunya wa min ahwalil akhirah shine samun nagartacciyar rayuwa a duniya da kuma samun nagartacciyar rayuwa a lahira nagartacciyar rayuwa a duniya ita ce rayuwa ta imani da rufin asiri da salama a lahira kuma ita ce rayuwa ta tsira mutum ya tsira daga wuta ya tsira daga azaba ya samu ainihin aljanna ya samu tsira daga ainihin dukkanin musibin lahira Allah ka tsare mu saboda haka Allah ya yi bayani akan sakamakon da za su samu. A cikin wannan aya akwai bayanin sakamakon da za su samu bayan sun yi waɗancan ayyuka. Saboda haka idan muka kalli kulasar waɗannan ayoyi da suka gabata guda hudu daga faɗinsa alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin har zuwa nan da yake cewa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, wanda ce aya ta biyar wadda ta rufe wancan zancen, za mu ga cewa an ambaci siffofin muminai kamar yadda muka faɗa a jiya. An ambaci siffofinsu imani da Allah, imani da lahira, tsayi da sallah, bayar da zakka da kuma sauran abin da aka ambata, imani da littafai da suka gabata tare da littafin Allah Alƙur'ani kenan. Baya ga waɗannan, yanzu kuma za mu ji bayani a kan kafirai a cikin ayoyi biyu kacal, su kuma za a ambace su, shi ne na lazina kafaru sawa'un alaihim da wadda ke bayanta. Daga nan kuma sai a ƙara yin bayani a kan munafukai, su kuma a cikin ayoyi wajen guda goma sha ɗaya ko sha biyu, saboda su matsalarsu tana da yawa tun daga faɗin Allah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin har zuwa zuwa faɗin Allah ya kadul barqu yakhtafu absarahum zuwa aya ta 20 kenan. Duka wannan bayani ne akan siffofi na munafikai da matsalolinsu, saboda su suna da matsala da yawa. Su kuma kafiran, saboda wasu kafirai ne da za a ambata a nan wanda an riga an cire rai daga al'amarinsu, kisa aka yi magana a takaice a cikinsu kamar yadda za mu zo musu, a kansu kamar yadda za mu zo musu. Saboda haka waɗannan da aka ce ula'ika ala hudan min rabbihim, ana nufin wato waɗanda suke kan shiriya, waɗanda kuma za su samu kyakkyawan makoma. Da haka Allah ya cike magana su da cewa wa ula'ika humul muflihuna, su ne waɗanda za su samu tsira a ranar alkiyama. Allah ka sa muna cikin su. Sai Allah ya ce innal lazina kafaru Allah ya ce innal lazina kafaru, lalle waɗanda suka kafirta sawa'un alaihim, daidai wa daida ne al'amarinsu. A anzartahum, ko ka yi musu wa'azi, am lam tunzirhum, ko ba ka yi musu wa'azi ba, la yu'minuna, ba za su yi imani ba. Al-Imamu Ibn Jawzi yake cewa a inda yake tafsirin wannan aya a littafinsa mai suna Nuzhatul A'yun An-Nadhir, yace lafazin al-kufur yana zuwa a cikin Al-Qur'ani da ma'ana iri daban-daban. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim, wannan lafazin al-kufur da aka ambata a nan a cikin Al-Qur'ani yana zuwa da ma'anoni mabambanta. Daga cikinsu akwai abin da ake cewa kufur, kufurun bit-tauhid, kafirce madayantakan Allah, shine kamar wannan innal ladhina kafaru, wato wanda ba su yarda da Allah a matsayin shi na Ubangiji, abun bauta mai sunaye da siffofi da suka sha bamban da siffofin halitta ba, shine nau'i na farko na kafirci. Akwai nau'i na biyu, shine kufranun ni'ma, wato butulci kenan da Hausa, kamar yadda Allah yake cewa yana ba mu labarin abin da Fir'auna ya faɗa game da Annabi Musa, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirina, ka aikata aikan da ka aikata kuma kai kana cikin masu butulci. Irin shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mata, ya ce inna kunna da takfurnal ashira, kuna butulce ma abokin zama. To irin shine wannan, haka li yabluwani a ashkuru am akfur, shi ma wannan butulci yake nufi. Nau'i na uku akwai at-tabarri, wato yin baran-baran da abu, raba gari, kamar yadda Allah yake cewa thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd, ranar alkiyama kafirai za su yi wa junansu baran-baran, shi ma kafirci ne amma da ma'anar baran-baran. Haka inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum, ai mun ja baya da ku. Akwai ma'anar al-juhud, shine mutum yana ji yana gani ya san abu gaskiya ne ya ƙaryata, kamar yadda Allah yake cewa falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi, abinda Yahudawa suka yi lokacin da aka yi hukumar Allah sallallahu alaihi wasallama suka gan shi suka san shi ne sun san shi kamar da suka san ƴaƴayensu na cikin su duk da haka suka shafa irin su toka suka ce ba shi bane to wannan shine aljuhud musu kenan akwai kuma at-taghtiya yin ayi ma abin rufa-rufa yadda ba za a gane shi ba to wannan shine asalin ma'ana kafirci wato lillibe gaskiya yadda ba za a ganta ba ko wani abu zai lillibe ya sha makance wato hasken da ya kamata a gani kamar da Allah yake cewa kamar sai ghaifin a'jaba al-kuffara nabatuhu kaga al-kuffar anan sune wato az-zurra wanda suke aikin gona wanda suke lullube kasa suke lullube wato abun shuka da kasa saboda haka al-kufur anan ma'anar shi shine ƙaryata musanta samuwar Allah da musanta dayantakar Allah a cikin shi akwai a cikin wannan zancen da Allah ya ce wanda suka kafirta ko kai musu wa'azi ko baka yi ba ba za su imani ba malamai suka ce a ciki akwai sanyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tasliya ana ba shi hakuri cewa kada ya damu waɗannan kafiran da ya gani ba masu imani ba ne da haka shi dai kawai ya aikin da aka sanya shi na wa'azi akwai kafiri wanda duk wa'azin da za a yi masa ba zai taɓa musulunta ba to su ne irin waɗanda ake ambata a nan wanda ya riga ya yanke shawarar cewa shi ba zai imani ba saboda kar ka je kai mai wa'azi kai ta ba kanka wahala a kansu hankalinka ya dinga tashi abinda za ka yi kawai ka sauke nauyin da Allah ya ɗaura maka na isar da saƙon shi daga nan kuma sai ka rabu da su ire-iren wannan kafiran ba sa tuba su ne irin wanda Allah yake cewa innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim lalle waɗanda cikin suratul yunus kenan waɗanda Allah madaukakin sarki ya riga ya zartar da kafirci a kansu Allah ya ce la yu'minuna da ɗai ba za su imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin kowace irin aya suka gani ko me Allah ya nuna musu ba za su imani ba Allah ya ce hatta yarawu al'azab al'alim sai sun ga azaba mai raɗaɗi wato sai sun ga wuta ƙuru-ƙuru ranar alkiyama Allah ya ba mu labari a cikin suratul sajada da yake cewa walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinu Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zaka ga yadda waɗannan masu laifin kafiran nan za su kasance ranar alkiyama inda rabbihim a gaban ubangijinsu wanda za su cewa rabbana absarna za su ce Allah mun ga abin da kake gaya mana abin da kace annabawa su faɗa maka kike da yanzu mun gani wa sami'na mun ji mun gani farji'na na amal saliha a taimaka mana a dawo da mu duniya ma'aikata aiki na gari inna muqinun saboda yanzu muna mun yarda gaskiya ne kaga wannan fargajiya jike su riga sun makara wanda duk ya samu kashi a cikin wannan ya riga ya halaka Allah bai kaddara mai shari'a ba sai da ya zo ya ga a tsayuwar alkiyama ga abin da ke faruwa sannan ya ce wai inna muqinun yanzu mun yarda to irin waɗannan sune kafiran da ake fara a nan sawa'un alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minu sune da irin wanda Allah yake cewa wala in ataytal ladina utul kitaba bi kulli ayatin zamu karanta ta a gaba da zaka zo musu da kowace aya ma tabi'u qiblatak ba za su taɓa bin gaskiya ba za su taɓa bin su kalli gaba su yi sallah ba saboda haka wannan ayar tana cire wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama damuwa da yake fama da ita cewa yaya mutanen da suka san ni suka san gaskiyata suka san amanata wanda a da idan mutum zai tafiya ba zai bar baban shi ko mahaifiyarsa ko kaninsa amana ba sai dai kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata babu abin da zai bata a cikin amana amma da nazo ce musu Allah ya aiko ni suka ƙaryata suka zage ni suka aibata ni suka yi nufin kashe ni to sai abin yana mushi bakin ciki da yawa shine Allah yake ce mishi fala allaka bakhi'un nafsaka ala athari kar ka je ka kashe kanka da bakin ciki illam yu'minu bi hadha alhadith asafa da ire-irenta to shine Allah yake gaya mishi anan cewa waɗannan kafiran kafirai ne waɗanda ba masu musulunta ba wannan aya tana tabbatar mana ashe akwai kafiran da kwata-kwata Allah ya riga ya cire su daga lissafin waɗanda za su taɓa yin imani sannan kuma akwai kafirai waɗanda za su iya tuba wata rana su musulunta daga ciki su kafiran makka din da yawan su daga baya sun zo sun tuba sun bi Allah su Abu Sufyana su Khalid ibn al-Walid su wane duk sun tuba sun zama sahabbai sun zama mutanen kirki bayan da a farkon al'amari da su aka ta samu matsala Allah ya kara musu yarda ha ila yau ta fuskar wato nauyin kafirci iri biyu ta fuskar nauyin sa akwai kafirci wanda yake al-kufrul akbar shine mukhrijun anil milla kafirci wanda yake fitar da mutum daga musulunci wannan shine idan mutum ya karyata Allah ya karyata kalmar shahada ya kibin Allah akwai kuma kufrun duna kufrin ko kufrun asghar kafirci karami wanda baya fitar da mutum daga musulunci shi mukhrijun ne anit ta'a zai fidda mutum daga zama mutumin kirki amma yana nan musulmi wancan na farkon wanda duk ya mutu da shi ya mutu dan wuta amma wannan na biyu idan mutum ya samu matsalar ko da an sa shi a wutan Allah ya so zai fita shine irin wanda muka ji a cikin hadisin tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai mata suna butulce ma abokan zaman su ko irin abin da yace ma wannan sahabi innaka mur'un fika jahiliya akwai ragowar maguzanci a tare da kai wato wani hali daga cikin halayen jahiliya shi kuma al-kufrul akbar wancan kafircin mai fitar da mutane daga addini ya kasu gida biyar kamar da al-imam ibn al-qayyim yake faɗa a cikin littafin madarijus salikin a cikin mujalladin sa na daya akwai kufru takdhibin akwai kufru istikbarin wa iba'in akwai kufru i'radin akwai kufru shakkin akwai kufru nifaqin haka malamai suke wannan classification din haka ce kufru takdhib shine mutun ya kudirce ƙaryata annabawa da manzanni ya kiyadda da sakon da Allah ya aiko kamar yadda Allah yake cewa game da su wajahadu biha wastaiqanataha anfusuhum zulman wa uluwa suka yi musun abinda Allah ya sako ya aiko da shi alhalin zakatun su sun san gaskiya ne wannan shine kufru takdhibin wa juhud kenan sune Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da su fa innahum la yukadhibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun sun san abinda kake fada kai ba makaryaci bane amma suna jayayya da ayoyin Allah ne wannan shine nau'i na farko na kafirci shine mafi nauyi wato mutum yana ganin gaskiya ya san gaskiya ce ya shafa idan shi toka yayi girman kai ya ki karba akwai na biyu shine kufru iba'in wastikbari wannan girman kai mutum ya san gaskiya amma saboda girman kai saboda yana ganin wanda ya kawo gaskiyar bai kai a karba a hannun shi kamar yadda wasu daga cikin manyan mutanen Makka suka ce laula unzila hadzal qur'an ala rajulin min alqaryatayn azim su ba za su anshi addinin musulunci a goma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda sun ce ai marayan ba dan kowa bane inda ana so su karba da an aiko wasu manyan mutane wani babban mutum a Makka ko wani babban mutum a Daifa irin su ne Allah ya bada labari irin na Fir'auna da suke cewa anu'minu li basharaini mithlina wa qawmuhuma lana abiduna ya zai mai da wasu mutane guda biyu Musa da Haruna mutane ne su ba mala'iku ba sannan kuma duka al'ummarsu danginsu yaranmu ne su suke mana shara da wanke-wanke da kiwo wa qawmuhuna lana abidu da aka Fir'auna da mala'uhu abinda ya hana su yin imani shine tsabaragen girman kai to wannan shi ake cewa kufru iba'in wastikbari masu irin wannan kafircin suna da wahalar tuba su ne dai kamar Yahudawa falan ma ja'ahu ma arafu kafaru bihi hakanan baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib shi ma irin wannan kafircin ne Allah ya jarabce shi da shi yana ganin ba zai iya barin addinin tsofaffi ya kuma yabi addinin yara ba ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam na san gaskiya kake faɗa kuma ina ƙaunarka kuma ko ba komai dan ka ji daɗi a ranka kawai da sai musulunta yace amma ina jin kunyar ban majikokina da zuriyata abin faɗi a ce na fita daga addinin iyaye na shiga addinin yara
ka gare ni ne kawai ke Allah ya kyauta na uku akwai kuma kufrul i'rad da gaskiya abin da ke sa mutun ya kafirce ya kauda kai daga addinin Allah shine al-i'rad wato wanda kwata kwata bai damu da addini ba shi ba ruwan shi ma bai saurarawa mai ji me yake yi balantana ya san me yake shi kawai harkar duniyar shi yake abin da ya shafi addini baya cikin harkar sa amma an yi magana dai ce da Allah wannan wani abu ne personal ku je ku can ku yi kawai to wannan shine kufru i'rabin wato mutum ya ki sanya kunne ma ya ji me yake faɗi ya ki zuwa ya karanci addinin musulunci sai kawai ya samu kanshi a cikin halaka akwai kuma kufru shakkin wato mun yi magana akan shakka jiya mutum ya ga to ya gazgata rabi bai gazgata rabi ba ya yadda da wani abu bai yadda da wani abu ya kasa tantance gaskiya galibi abin da ke kawo wannan shine idan mutum ya kasance kwakwalwar shi tana cike da wasu maganganu da wasu bayanai marasa tushe marasa makama wanda ya kasa mariyin dinsu da abin da musulunci yake fada na ƙarshe shine wanda zamu zo mu ji a nan gaba shine kufurin nifaq wato mutum ya ɓoye kafirci a zuciyarsa amma kuma ya bayyana musulunci saboda wata manufa to waɗannan su kuma na ƙarshen nan sun fi kowanne wuyar sha'ani Allah ya tsare mu gaba ɗaya Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladzina kafaru sawa'un alaihim lalle wanda suka kafirta daidai wa daida a gare su a anzartahum shin ka musu wa'azi am lam tunzirhum ko ba kai musu wa'azi ba la yu'minuna ba za su imani ba al-imamu ibnu kathirin da zai fassara wannan aya sai yake cewa ai anna man kataballahu alaihi shaqawata wanda Allah ya riga ya kaddara mishi tsiya cewa ba zai tsira ba a kafiri zai mutu fala mus'ida la babu wanda yake tsiratar da shi wa man adallahu wanda aka riga aka batar da shi fala hadiya la babu mai shirtar da shi fala tadhhab nafsuka alaihim hasara karka je ka halakar da kanka da bakin cikin abin da suke ciki wa ballighuhumur risala ka dai isan musu da sakon kasancewar su an furta ba za su yi imani ba wannan bai dauke maka aikin isar musu da sakon ba zaka isa musu da sako daga nan ka gama faman istajaba laka falahul haddu al awfar wanda ya amsa ya samu rabo mafi tsoka wa man tawalla wanda ya juye baya ya ki karba fala tahzan alaihim kar kai bakin ciki game da su abinda ke kanka fa innama alaikal balagu wa alaina al hisabu kamar da Allah yake cewa ibnu kathirin ya cike magana sa da wannan fadin Allah cewa Allah ya ce kai aikinka ka isar mu ko mu ne za mu sakamako wato ranar alkiyama akan dukkanin ayyukan mutane sai Allah mu da kin saki yake cewa khatamallahu ala qulubihim na'am Allah ya ce khatamallahu ala qulubihim Allah ya toshe zukatansu wa ala sam'ihim da kuma jinsu wa ala absarihim ghishawatun sannan kuma akwai wani lulludi akan idanunsu walahum azabun azim sannan suna da kuma azaba mai girma aya ta bakwai kenan ko to wannan ayoyin guda biyu sune wanda suke magana akan kafirai din da waccan innal ladzina kafaru sawa'un alaihim da wannan khatamallahu ala qulubihim wato kana ganin waɗannan mutanen da kake gani wanda suka riga suka bi kafirci kafirci ya riga ya zama shine tambarinsu to Allah madaukakin sarki sai ya cire hankalinsu ya cire abin da ke cikin zuciyarsu na hankali da abin da ke cikin kunninsu na jin gaskiya sai a cire shine afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi waja'ala ala basrihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillahu afala tadhakkarun cikin aljafiya Allah yace afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu kai baka ga wanda ya riki son zuciyarsa ya zama shine abun bautatawarsa ba wa adallahu Allahu ala ilmi tunda ya riki son zuciya sai Allah ya batar da shi falamma zagu azaga Allahu qulubahum kin tunda ya riga ya bata sai Allah ya bashi a cikin batar shi wa khatama ala sami to shine irin wannan magana da aka fara wa khatama ala sam'ihi aka bame jinsa wa qalbihi aka bame zuciyarsa waja'ala ala basarihi gishawatan sannan aka saka wani yana wani lillidi akan idansa faman yahdi min ba'dillah waye isa shi ta da wannan bayan Allah babun da ya isa shi ta dashi afala tadhakkaru Allah ya ce ku ba ku lura da abin da yake faɗa ne saboda ka riga an bame zukatan su ma'anan al khatam shine irin abin da ake yi ma ake sealing idan ana production a zuba wani abu a cikin mazubi a kawo marfi a rufe a bame shine khatam abin da aka yi mazuciya su kenan ta yadda idan an rufe haka kaga duk abin da ke cikin wannan mazubin ba zai fita ba duk abin da yake waje ba zai shiga ba har sai an bude idan aka rufe abu irin wannan rufewa na khatamiyya babu wani abu da zai zube daga ciki babu kuma wani abu na waje da zai shiga to Allah haka yayi musu kamar yadda al-Imam Shankiti yake cewa wal khatamu al-istiyaqu an shay'i hatta la yakhruja minhu dakhilun fihi wa la yadkhulu fihi kharijun anhu yace shine a rufe abu a rufe shi rub ta yadda duk abin da yake ciki ba zai fito ba duk abin da yake waje ba zai ainihin wato shiga ba hakikanin al-khatam kenan kamar yadda malamai suka ambata al-Imam Ibn Ashur a cikin adwa'ul a cikin a tarihi tanu shi ma ya ambata yake cewa al-khatamu haqiqatuhu saddu ala al-ina'i wal ghalqu ala al-kitabi abinda ake nufi shine rufe bakin wani container ko kuma takarda a yi rubutu a sata a cikin envelope a rufe a saka seal a kai ko a saka stamp a kai ta yadda duk wanda ya bude za a gane an bude to haka Allah ya yi zukatansu al-gishawa da aka ce khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatan to gishawa da aka ce shine al-ghita ala al-ayn lillibi akan ido kaman niqabi da mata suke sa su rufe fuskar su ko na makamancin haka yamna'uha min ar-ru'ya wannan an rufe mutum kamar yadda in an kama mutum za a kai shi wani da ba a so ya gani sai a rufe idan shi ko za a kashe shi sai a rufe idan sa to shi ake ce ma al-ghishawa ta yadda idan an bude idan mutum ba zai gane ma ina yazo ba ba zai gane yaya aka yi yazo nan wajen da yake ba to abin da Allah ya sanya musu a kan idanun su kenan shi sa ba sa gani ga su da ido lahum qulubun la ya'qiluna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها سنة زكاتا أما زكاتا باسة بصيرة سنة إدام أما إدام يظم قلول سنة كنوة أما كنوة باسة جنجسيا لذي كي سنة دا سنس انسو نغني دا سنس انسو نجي دا زوتي يسي دا سنة ايكي كما سنة غنن أبن دا كواي كي غني كما سنة جن دا سوتن دا كواي كي جي أما سوتي نا abinda za a faɗa musu gaskiya su tsira a gurin Allah to ba ruwansu da shi abinda za su gani ya taimake su fahimci addinin Allah ba ruwansu da shi don haka da su da kurame da makafi da baibaye da ɗaya ne Allah ya kyauta Ibn Ashur yake cewa ja'ala qulubahum ay uqulahum fi adami nufudhil iman wal haqq wal irshad ilayha wa ja'ala asma'ahum fi istikakiha an sama'il ayati wan nuzur وجعل اعينهم في عدم الانتفاع بما ترى من المعجزات الداله الكونيه كانها مختوب عليها مغشي دونها الله يا سنيا hankalinsu wanda hankalin baya iya zartar da abin da yake na hankali bai iya fahimtar abin da yake na imani bai iya fahimtar gaskiya bai iya fahimtar wa'azi kunnuwansu wanda ya zama kamar an toshe kunnuwan ba sa iya sauraron ayoyin Allah ba sa iya sauraron wa'azi ko gargadi da kuma idanuwansu wanda ba sa iya ganin mu'jiza da Allah ya saukar wanda ke nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne abinda ya kawo na Qur'ani gaskiya ne da Allah ya sa su a cikin wannan imuwar to yayi daidai da a ce ba sa ji ba sa gani ba su da hankali idan aka ce khatamallahu ala qulubihim Allah ya bame zukatansu wa ala sam'ihim Allah ya bame kunnuwansu wa ala absarihim gishawa sannan Allah ya sanya musu yana ya sanya musu wato kyalle an rufe idanuwansu ba sa ji ba sa gani ba sa fahimtar komai Allah ka tsare mu daga irin wannan hali daga cikin abin da ke goyen bayan wato tafsirin al-Imam al-Qurtubi da ya ambata Qurtubi yayi wani tafsiri daban a wannan wajen a inda yake cewa al-khatam yakunu mahsusan wa ma'anan kama fi hadhihi al-aya abinda ake rufe mazubi zai iya zama physical wanda ake gani zai iya zama kuma abstract wanda ba a gani da aka ce khatamallahu ala qulubihim wani abu ne wanda ba ma gani wani abu ne ma'anawi kamar yadda yake anan ana iya samun kuma rufi wanda ake gani fal khatamu ala alqulubi rufa zuciya da aka ce adamul wa'i anil haqq shine zuciya ta zama ba ta gane Allah ba ta gane magana Allah ta kafirce ma ayoyin Allah wa ala sam'i da aka ce an rufa kunnuwan su adamu fahimihim lilqur'an shine ba sa fahimta alqur'ani duk bayanan na alqur'ani tibyanul likulli shay tafsilan likulli shay bayani dalla dalla mai fasaha nan amma ba sa ganewa idza tuliya alaihim an karanta musu aw du'u ila wahdaniyati ko aka kira su zuwa ga dayauta Allah ba sa ganewa wa alal absar da aka ci rufa idanun su shine adamu hidayati halin nazari fi makhluqati Allah bai ba idanun su damar shiriyan su kalli sammai su kalli kasa su kalli duwatsu su kalli ruwa su kalli damuna su kalli rani su kalli sauran halittun Allah da ababen mamaki sai su tabbatar da cewa lalle akwai wanda ya halicci halittun nan to ba sa yin irin wannan ba sa samun damar yin irin wannan wannan ita ce magana Ibn Abbas da Ibn Mas'ud da Qatada da wasu su cikin malamai cikin sahabbai da tabi'ai Allah ya kara musu yarda ita ce kuma al-Imam al-Qurtubi ya hakaito mana a cikin tafsirin sa cikin juzu'in shi na daya to abin da ke kara ma wannan ma'anar cewa wannan fasara ta Imam al-Qurtubi abin da ke kara mata karfi shine fadin Allah wala kad zarana li jahannama katiran min al-jinni wal insi Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha Allah ya ce ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun Allah ya ce da dama daga cikin mutane mun halicce su ne dan kawai su zama abincin wuta Allah ka tsare mu daga zama abincin wuta wala kan zara jahannama katiran min aljinni wal ins Allah ya ce da dama daga cikin aljinnu da mutane mun halicce su ne kawai dan mu kona su da wuta sai Allah ya faɗa sifofin su ya ce lahum qulubun suna da zukata a cikin kirazansu la yafqahuna biha amma ba sa fahimtar sakon Allah walahum suna da kuma mene a'ayun idanu la yubsiruna biha ba sa iya ganin wato kamalar ayyukan da Allah ya yi na halitta su gazgata Allah walahum adhan suna da kunnuwa la yasma'una biha ba sa iya sauraron alqur'ani ko wa'azin da ake yi na alqur'ani ko karantawar da ake ta alqur'ani ba sa iya saurari ko sun saurara ma ba sa fahimta Allah ya ce ulaika kal an'am waɗannan sun yi kama da dabbobi ta fuskar irin abin da suke yi a duniya buƙatunsu irin na dabbobi ne ci da sha da bacci da jima'i kawai abin da suka damu da shi ke ulaika kal an'am sai Allah ya ce bal hum adall kai sun ma fi dabbobi halaka domin su dabbobi iya wannan rayuwar da suke a duniya iya matsalar suke nan in sun ji lahira ba su da matsala tunda Allah bai ɗora musu doka ba amma su kuma mutane suna da matsala a lahira Allah ya ɗora musu doka ba su bi ba da haka idan suka je suka tarar da shi zai azabtar da su Allah ka tsare mu a cikin alqur'ani mai girma za mu ga cewa a wurare da yawa ana siffanta zuciya dan da aka ce khatamallahu ala qulubihi girman sha'anin zuciya game da dan adam abu ne sananne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wata tsoka a jiki idan ta gyaru komai ya gyaru in ta lalace komai ya baci ita ce zuciya saboda haka zuciya tana da wasu abubuwa da suke zaman mata tarnaki wanda alqur'ani ya ambaci wasu daga cikin su anan ya ambaci al-khatam shine a rufe ta ta zama babu gaskiya ba ta da access zuwa cikinta abin da ke cikinta na kafirci ko babu yanda za a yi a cire shi wannan an yi silin din ta kenan to wannan irin zuciyar waɗanda ba su da wani sauran rabo ne ai mun ji ana bayani ne akan waɗanda halakakku ne cewa a anzartahum am lam tundirhum la yu'minu su ne wanda suke da zukata makhtuma wanda aka riga aka rufe ta aka yi mata rubuci Allah ka tsare mu akwai kuma zuciya wacce take an sa mata atqabu kamar da Allah yake cewa radu bi an yakunu ma al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahuna wanda suka yadda su zama tare da ƴan baya sai aka rufe zuciyar su aka sha makance ta saboda haka ba sa fahimtar gaskiya sune a wannan je kuma Allah yake cewa radu bi an yakunu ma al khawalifi wa taba Allahu ala qulubihim can tubi'a nan kuma taba Allahu ala qulubihim fa hum la ya'lamu ba sa iya fahimtar komai ba sa iya gane komai ataba shi kuma shine a rufe kuma a lullube da wani abu wanda ba za a ganshi wato bayan an rufe kuma an sa ta a wani container daban wanda ba za mu a ga zuciyar ba akwai kuma da gaskiya abin da ake wa zuciya akwai abayik kamar yadda Allah yake cewa man yuridillahu an yadillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan kunci a zuciyar mutum zuciya ta zama ba ta da fadi ba ta da yalwa ba ta da zaran ya ji wani abu na alkhairi zai ji cikin shi ya kuntata zuciyar shi ta yi karama alherin ba zai shiga cikinta ba wannan shine abayik wannan bai kai matsalar waɗancan ba idan mutum yana addu'a Allah kuma ya nufe shi cewa yana da tsira to Allah yana iya daga baya ya fada mai zuciyarsa ta ainihin wato dauki abin da ya kamata dauka akwai kuma wanda Allah yake zarafta zuciya da almarad cuta za mu zo mu ji fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad a cikin zukatansu akwai cuta sai Allah ya kara musu cutukan da ke cin zuciya suna da yawa banda cutar zuciya da ka sani ta asibiti ba ita ake magana ba cuta irin wato hasada cuta irin mugunta cuta irin wato kiyayya da cuta irin rowa da makamantansu wannan cutuka duka suna nan da yawa mun zo insha Allah za mu yi magana akan wasu daga cutukan zuciya sannan kuma akwai arrain tsatsa akwai wanda su kuma abinda ke cikin zukatansu shine tsatsa datti wanda ya makalkale ya kashe zuciyar sune da Allah yake ta kalla barrana ala qulubi wanda wato mutum ne musulmi yana saban Allah kullun yana saban Allah kuma bai tuba bai istighfari duk sanda ya sabo sai a diga datti a jikin zuciyarsa har ta zama ta yi datti gaba dayanta har dattin kuma ya manne yayi naso a jikinta sai ya zama tsatsa akwai kuma alqasawa akwai zuciya wadda Allah yake jarabtar ta da tushewa shine alqasawa kamar da Allah yake cewa bal babal ba ko thumma qasat qulubuhum qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa thumma qasat qulubukum kuma Allah mu zo kan shi anan gaba insha Allah kadan wato wanda zai zama zuciyar shi busasshiya babu tausayi babu imani babu yalwa da makamantansu Allah ka tsare mu akwai kuma zuciya wadda ta juya wa gaskiya baya wata zama munsarifa wai zama unzilat suratun Allah ya ce nazara ba'duhum ila ba'din thumma sarafu sarafa Allahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun wadanda suke munafikai idan suka ji an saukar da wani abu daga alqur'ani sai su kalli junansu daga nan sai su yi maza su juya su bada baya wannan suna da zuciyoyi ne wanda suka juya wa gaskiya baya akwai kuma alhamiyya alhamiyya shine wato kabilanci irin ra'ayi irin na maguzawa kamar yadda Allah yake cewa ij'ala Allahu fi qulubil ladina kafaru alhamiyyata ko idan menene haka ne fi ij'ala Allahu ila allazina kafaru fi qulubihim alhamiyyata hamiyatal jahiliyya yayin da kafirai suka sanya wa zakatan su kabilanci irin na jahiliyya wanda kawai dan garin mu dan kabilan mu shike da gaskiya babu wata gaskiya sai abinda aka yadda da shi a cikin kabilan mu wa hal ana illa min ghuzayyata in gawat gawaitu wa in tashud ghuzayyatu arshu a jahiliyya mutum bai da wani ra'ayi sai ra'ayin kabilar su duk abinda aka ce a garin su daidai ne to ko ya san ba daidai bane haka zai bi to shine alhamiyya mutum ya zama kawai yana bin son zuciyar wasu mutane da yake rayuwa da su akwai kuma zuciya wacce take da ciwon al-inkar musun gaskiya ilahukum ilahu wahid falladhina la yu'minuna bil akhirati Allah yace mene qulubuhum munkira wa hum mustakbirun Allah Ubangiji guda ɗaya ne, amma wanda ba su da imani sun ƙi imani ne saboda zukatansu sun ƙaryata, qulubuhum munkira wa hum mustakbirun. Sannan akwai zuciya wacce take matacciya, ta riga ta lalace, wannan ba ta da wani alkhairi a cikinta. Kamar yadda Allah yake cewa aw man kana maitan fa ahyaynahu, wanda Allah yake cewa innama yastajibul ladhina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah, wanda zuciya ta riga ta mutu, to wannan babu sauran alkhairi game da ita. Na ƙarshe daga cikin abin da ke tsame zuciya ko ake sawa zuciya shine akwai alquful, zuciya wanda ake saka mata padlock, an kulle ta da padlock. Kamar yadda Allah yake cewa afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha, me yasa ba sa fahimtar alqurani, ko ko an saka dan makulli ne an kulle zakatunsu. Idan kaga qurani ba ka iya fahimtar duk abin da ake faɗa, kana da jayayya akan sa, to me yiwa zuciyarka irin wannan ce. Allah ka tsare mu daga waɗannan munanan zuciyoyi. Kana ganin wannan ya isa game da wannan ayoyin ko kan mu cika musu surutu da yawa. Abinda zamu tike da shi kawai akan waɗannan ayoyin guda biyu tace magana al-Imamu al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahmatullahi alayhi, da yake cewa a cikin wannan ayoyi guda biyu da suke magana akan kafirai, waɗannan da ayoyin da muke magana akan su, yace akwai fa'idoji kamar haka. Na farko tasliyatur rasul sallallahu alaihi wasallam, ana kwantawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa akan kada ya damu da irin martanin da kafirai suke masa. Wannan kafirai na Makka da suka tsananta da su da kafiran Madina Yahudawa da suka tsananta wajen jayayya da shi, to kai ya damu da al'amarinsu, saboda an gaya masa cewa ba za su yi imani ba. Kuma daga cikin abin da muke fahimta har ila yau, inji Allama Ibn Uthaymeen, wannan aya tana tabbatar da lalle waɗannan kafiran azabar Allah ta riga ta tabbata a kansu. Inda Allah ya ce sawa'un alaihim a anzartahum am lam tudhirhum la yu'minun, Allah ya tabbatar da waɗannan ƴan wuta ne. Saboda haka dukkaninsu waɗanda ake magana a kansu a nan su ne waɗanda aka kashe a Badar. Haka wasu malamai suka ce su ne kafiran da aka kashe su a Badar, babu wanda ya imani a cikinsu, su saba'in. Wasu suka ce da su ne da kuma manyan kafiran Yahudawa waɗanda su ma ba su shiga musulunci ba, yadda aka faɗa ɗin nan cewa ba za su taɓa yi wa'azantuwa ba, ba su wa'azantu ba. Sai Uthaymeen yake cewa daga cikin fa'idar da za mu fahimta a nan, innal insana idza kana la yash'uru bil khawfi inda al maw'iza, idan mutum ya kasance ya saurari wa'azi baya jin tsoro an yi mai wa'azi, zuciyar shi bata karaya, baya jin nufin bari ya tuba, baya jin nadaman laifukan da ya yi a baya, baya jin kamar yana da nufin bari in gyara dan gaba, wala bil iqbali ala Allah ta'ala, bai tunanin bari ya fuskanci Allah. Fa inna fihi shabahan min al kuffari allazina la yata'iduna bil wa'z, wannan yana da kama da irin wannan kafiran. Zaka mu cikin din zukatanmu, zaka zauna ka saurari wa'azi awa guda minti 30, zaka gani a social media, zaka saurara a wayarka, za a aiko maka da shi ka gani a status, ka jira nan juma'a a wajen hudu ba, duk inda ka je gashi nan ana ta wa'azi. Amma kuma babu alamar kana gyara wani abu daga cikin abubuwan da kake, babu alama kwata-kwata, to wannan yana nufin lalle-lalle kana kamantakekeniya da waɗannan kafirai. Wataƙila kai ma zuciyarka irin ta suke ta sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Saboda haka ya za ka yi, sai ka yi marmaza ka nemi gyaran zuciyarka, ka yawaita addu'a, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala ta'atik, ya Allah mai juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a. Ka dinga addu'a Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita, Allah ka sheshe ni, Allah ka bani ahuwa cikin da ka ba su ahuwa. Ibn Uthaymeen yake cewa wala yu'minuna inda da'awati ila Allah, kuma wannan yana cewa irin wannan mutumin babu alamar zai yi imani an kira shi zuwa ga Allah. Ibn Uthaymeen ya ci gaba da cewa wannan kuma yana nuna mana anna mahallal wa'i alqalbu, cewa zuciya da ita ake fahimtar abubuwa ita ce mazubin riƙe ilimi da karatu da imani zuciya ce, ba ƙwaƙwalwa ba kamar yadda mutane suke tsammani. Zuciya ita ce mazubin da ake zuba alkhairi ko akasinsa. Zuciya ita take rike abubuwa, ita take sakinsu. Domin zuciya aka yi magana a nan ba a yi magana wani abu ba. Sannan kuma Malam Uthaymeen ya ci gaba da cewa, kuma wannan yana mana cewa hanyoyin samun shari'a suna faruwa ne da abubuwa kamar haka. Imma bis-sam'i, saurare, ana samun shari'a idan mutum ya saurara. Wa imma bil-basri, ko kuma da gani, saboda waɗannan guda biyun, da ji da gani su ne hawas mafi muhimmanci da ɗan adam yake amfani da su wajen gane abubuwa. Ya ce bi anna al-huda qad yakunu bis-sam'i wa qad yakunu bil-basri, bis-sam'i fi ma yuqalu wa bil-basri fi ma yushahadu. Shari'a tana zuwa ne ko dai ta hanyar ji ko ta hanyar gani ko kuma ta hanyar hada duka guda biyun. Ana abin da yake na saurare sai a ji a gane, abin da yake na gani sai a ji, sai a kalla, sai a gane. Ko kuma wanda aka hada tsakanin ji da gani, kamar yadda yanzu muke hadawa, muna ji kuma muna ganin abin da muke, waɗannan abubuwan guda biyu da su ake samun shari'a. Saboda haka ka yi ƙoƙari ya zama kunnenka da idanka kana amfani da su ne wajen abin da yake mai kyau, wajen abin da shi na shari'a ne. Idan kai wato utilize din saboda shari'a sai ka samu shari'a. Idan kuma ka je kai amfani da su abin da ba shari'a ba, to babu mamaki idan ka je ka yi kwashe-kwashe, ka kwaso barna, ka kwaso wasu viruses, ƙwaƙwalwarka ta birkice, hankalinka ya rikice, jinka da ganinka ba zai maka amfani ba. Saboda haka ake so mu kiyaye jinmu da ganinmu, kamar yadda Allah yake cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada, lalle kunne da ido da ita zuciyar, kullu ulaika kana anhu mas'ula, duka waɗannan sai an tambaye mu a kansu. Abinda muke kalla da abinda muke saurare da abinda muke saƙawa a cikin zukatanmu da abinda muka zuba a cikin zukatanmu, sai an tambaye mu game da waɗannan abubuwa. Allah Ubangiji ya tsare mu daga taɓewa, Allah ya tsare mu daga kafirci, Allah ya tsare mu daga waɗannan irin munanan siffofi da aka ambata a cikin waɗannan ayoyi masu albarka. Waɗannan ayoyin guda biyu su ne bayani game da siffar kafirai da aka ambata nan. Kun ga siffar muminai an ambaci ayoyi guda biyar daga farkon sura zuwa muflihuna, shi ne siffofin muminai. Siffofin kafirai a nan sai aka ambaci aya biyu kawai. Kun ga ba a yi wani dogon bayani ba. Malamai suka ce saboda waɗannan kafiran kafirai ne wanda Allah ya riga ya gama zartar da hukunci a kansu, babu wani zance game da su. Wannan yake nuna mana irin waɗannan kafiran ba a ɓata lokaci a kansu. Idan ka musu wa'azi sau ɗaya sau biyu sai ka rabu da su. Ba a ɓata lokaci a yi ta kai kawo a kansu. Ba a ɓata lokaci a ce bari a yi jayayya ko musu da su, saboda ba masu fahimta ba ne, ba masu son su samu tsira ba ne. Lokaci ya ƙure, bari mu duba wasu daga cikin tambayoyi, saboda mun zo insha Allah gobe kawai sai mu tashi. Fadan Allah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi, za a fara mana wato fashin baki akan abin da ya shafi munafukai. Allah ka tsare mu daga munafunci. Wani mai tambaya ko kuma yace yana so a saka wasu lambobi ga su ya rubuta su a cikin platform da ake samun darasa. Na'am, mun ba da lambobi waɗanda aka yi combating abin zuwa me ake ce mashi barcode. Ban san ko su malai su sun ba mutane ba. Wanda mutum zai iya scanning da wayarsa sai ya shiga cikin group na WhatsApp, zai dinga samun karatuttukan nan musamman na audio, ko ya shiga cikin group na Telegram. Amma bari in karanta lambar, saboda wanda bai samu wannan ba zai iya magana ta lambar, sai a tura mashi link sai ya shiga. Za a iya kofewa 081-2016-6844, 081-2016-6844 shi ne lambar da muke amfani da shi na fasahar WhatsApp, wanda za a iya samun wato idan mutum ya yi magana ta WhatsApp ɗin, ya yi sallama ko ya aiko da saƙo, sai ce yana so ne a sa shi a group, sai a tura mashi link sai ya shiga da kansa. Wannan kuma ya ce assalamu alaikum ya Sheikh, dan Allah mallam ina so ayi mana bayani akan sujuda da ake yi yayin karanta alqur'ani. Yana magana akan abin da ake ce masa sujudu tilawa. Yana daga cikin mustahabbai na karatun alqur'ani, sawa'un a cikin sallah ne ko a wajen sallah. Idan mutum ya karanta daya daga cikin wuraren da ake yin sujuda wanda guda 15 ne, idan ya zo daidai kan ayar sai ya fadi wa Allah sujuda. Idan an yi sujuda akwai addu'a ta musamman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa, yakan ce sajada wajhi allazi fatarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fuskata ta rusuna gaban Allah wanda ya halicci fuskar kuma ya mata tsari kyakkyawa, tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya fi kowa iya halitta. Wannan ita ce addu'ar da ake yi. Zaka yin kafa daya, kafa biyu, kafa uku, ana iya yi. Ko baka da alola kana iya yi, ko da baka kallon gabas zaka iya yi. Idan kai kake karanta alqur'ani ka karanta wannan irin waɗannan wuraren sai kai sujuda. Idan baka kake karantawa ba, in wani ya karanta kana saurare, in yayi sujuda to kai ma zaka yi, in bai yi ba ba zaka yi ba. Idan a cikin sallah ne, idan liman yayi za a yi. Idan liman yana cikin karatu a sallah, yazo kan ayi sujuda, in ya ga dacewa yayi sujuda to sai yayi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi, sayyidina Umar yakan karanta suratul sajada, wata rana yayi, wata rana kuma bai yi ba. To idan liman yayi dole kowa yayi. Idan liman bai yi ba ba wanda zai yi. Shin idan liman yazo yi zai yi kabbara, kaga an samu ƙarin wata kabbara wanda babu ita. Magana mafi inganci da malamai suka faɗa shine zai yi kabbara a wajen tafiya sujuda da wajen dagowa ya dawo a tsaye. Wannan shine ittifaqin mazhabobi gabaki ɗaya guda hudu sun yi istinbadi daga faɗin mai bada riwaya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kana yukabbiru ma'a kulli intiqalin, ya kasance duk sanda zai canza position daga tsaye zuwa ruku'u, daga ruku'u zuwa sujuda, daga sujuda zuwa dagowa, Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi kabbara a kowane yanayi. Saboda haka liman yana iya yi kabbara yana daga tsaye, sai a ga ya tafi sujuda kai tsaye to sai a bi shi a yi sujuda. Kuma yana da kyau liman ya zama ya karantar da mutane irin haka, don kada a samu irin mutane wani sai abu ya zama rigima a irin wannan. Yanzu da kowa yake gani ya da ƴanci sai ya zama rigima a masallaci. Idan da mustahabi ne ba dole sai an yi ba, amma dole ne a karantar da mutane don kar su zama cikin jahilci. Allah ya tsare. Wannan yake cewa tambaya guda biyu, ƙarin bayani game da farawa da bismillah kafin karanta kowace sura a cikin sallah. Idan mutum yana sallah yakan yi ta'awuzi da basmala ne a farkon raka'a, amma tsakanin fatiha da sura ba a yin bismillah. Ba a yin bismillah in a sallah ne. Idan mutum ya gama karanta fatiha, sura kawai zai karanta. Wannan shi ne mafi inganci a cikin mazhabin malamai. Wannan kuma yace bayani game da yin wankan ibada guda biyu da niyya biyu, kamar yin wankan janaba da wankan juma'a a lokaci guda. Mutum ne yana da janaba, na fahimci tambayar, kuma yana so yin wankan juma'a, to shin sai yayi wanka ya gama ya sake yin wani, koko ɗaya ya wadatar da shi? Wannan ma mahalli ne na saɓani tsakanin mazhabobi na malamai. Akwai malaman da suke ganin sai yawa kowane kowace ibada sai ya mata wankanta, akwai wanda suke ganin kuma guda ɗaya ya wadatar. To sai dai wani abun lura a nan shi ne, ya yi kwatance da abin da ba iri ɗaya ba ne. Wankan juma'a daban da wankan janaba a hukuncinsu. A gu malaman fiqhu, wankan juma'a baya wadatarwa game da tsarki na ibada. Da kan kai wankan juma'a sai ka yi alula daban. A gu malaman fiqhu, wankan juma'a wankan gayu ne. Shi sa ma wasu suke ganin ana iya yin shi da sabulu, domin abinda ake nufi da wankan juma'a shine tsafta. Kar ka zo masallaci cikin musulmi kana warin rana ko kana warin datti ko kana tsamin zufa. Shi asalin abinda sa ake shi kenan. Shi sa wanda bai yi ba yana da sallah, amma ya rage kanshi lada. Kaga wankan janaba ko wanda bai yi ba zai yi sallah ba, da haka ba irin su ɗaya ba. Almuhim, idan mutum ana bin shi wanka biyu, idan ya yi duka biyun to ya cika abu mafi kyau. Idan kuma ya yi niyya ɗaya, ya yi niyya biyu, afwan, ya yi wanka biyu, to akwai malaman da suke ganin babu laifi wankan shi ya yi, wallahu a'lam. Wannan kuma wata doguwar tambaya ce, ina ganin samari dinta dai mutumin yana cewa yana fama ne da ciwon waswasi a wurin ibada, da zaran an tsaya da sallah sai ya dinga jin wato hankalin shi baya kan sallar. Ciwon waswasi a ibada wani shedanin aljanu ne yake haifar da shi. Nabi sallallahu alaihi wasallam har sunan shi ya faɗa, ana ce mashi khunzu, wani shedanin aljanu ne da yake zuwa yana sa mutum waswasi, wato da ka kabar da sallah zai dinga tuna maka tuno kaza haka manta me kake, ko ya ce maka da kai alula fa baka ma wanke kafarka ba, baka ma yi shafan kai ba, kai da zuma fa baka yi azhar ba, ya dinga sa maka irin waɗannan munanan tunane-tunane har sallarka ta lalace. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabin da ya kawo kuka yana samun kanshi a cikin irin wannan matsalar, Annabi ya ce masa idan ka ji wannan irin yanayin ka waiga daidai hagunka, kai a'udhu billahi kafa uku, sai ka tofar ka tofar ka tofar, ba wai miyo ba, ka tofar da kamar iska, Allah zai kore maka wannan shedanin aljanu. Shine abin da ake, sannan kuma mutum ya yawaita ambaton Allah a koda yaushe, yawaita ambaton Allah yana kore shedanu daga zukatanmu. Sannan a dinga kuma karanta tunanin duniya a lokacin ibada, Allah ya tsare. Wani kuma zaka ga waswasin yayi nisa, ya aure shi, ya zama shi kaman wani ciwo, ya zama shi kaman wani addiction, wannan galibi sai yayi undergoing wani therapy a wurin irin masu ruqya ko masu ba da magunguna na cututtuka irin waɗannan, in suka yi magana da shi za su ba shi shawarwari da kuma abin da ya dace. To iya tambayoyin kenan da nake ganin za a iya amsawa a yau insha Allah, sai mu saurara haka sai Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu ci gaba daga inda muka kwana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو محب العفو فاعف عنا. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والسلام عليكم ورحمة الله.